نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sarki ya dawo da mu darasin mana tafsiri. Wanda insha Allah zamu tashi kan aya ta 276 a cikin suratul Baqara. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya dace da mu.
Bari su ke damu na yau ɗin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yubtis sadaqat. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. الله مدوكين سركيتي يمحق الله الربا. الله مدوكين سركي ينا توي ربا. Allah madaukakin sarki yana tauye riba. Ayyun kisuhu wa yuzhibu barakatuh. Yana rage shi, yana ma tafiyar da albarkarsa. Wato dukiyar da aka yi mu'amalar riba cikinta ko aka same ta ta wannan mu'amala, to Allah Ubangiji yana tauye ta kuma yana tafi da albarkarta. Ko ta tafi baki ɗaya sannu a hankali bayan an mallake ta a game da musibar ƙarewarta, ko kuma ta ragu, ko kuma in ma tana nan ɗin ya zama babu albarka a cikinta, mai ita yana dai riƙe da ita ne kawai. Amma Allah ta'ala ya sallaɗa masa wahala da ɗawainiya da dukiya. Ka san akwai waɗanda suke fama da arziki, wanda suke cewa ya fi fama da tsiya, to amma wata famar da arzikin wato mummuna abu ne. Ka samu mutum Allah ta'ala ya ba shi wadata amma baya hutawa, jikinsa baya hutawa, hankalinsa baya kwantawa, kullum hankali a tashe ana cin fargaba da ɗarɗar, ko kuma abubuwan za su dinga afkowa na barazana a kanta su yi ta faruwa da yawa. To wannan duka tafiyar da albarka ne. Ko kuma mutum ya zama babu inda yake tafi da dukiyar, ko hanyar da yake tafi da dukiyar sai munanan hanyoyi da Allah bai yarda da su ba, shi ne kake gani ana ta almubazzaranci a samu kuɗaɗe na riba ko na zalunci. Misali, masu sayar da kayan maye, masu ihtikari, waɗanda suke ainihin wato takura al'umma da sauransu dai, da yawa suka ga akwai rashin albarka ɗin ko da ma dukiyar tana nan. Ya zama duk abinda ake nufin dukiya da shi na alhairi, to zan mutum shi ko ba zai iya wannan ba. Zakka ɗin nan wani kaga ba zai iya fitarwa ba. Wani ma saboda ya san munin dukiyar, ya san haramun ce, zai ce ba zai fitar da zakkar ba, don ya san ya fitar ma ai aikin banza. Amma kuma ya yarda ya ci gaba da rike ta a hakan, yana ta damuƙawa, yana ta badambadam a cikin abin da shi kansa ya yarda fatami ne, ƙazanta ne. Kaga wannan babbar masifa kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu rahmin nabata min suhutin kanat an-naru awladihi, dukkan jiki da ya tsira ya ginu da dukiya ta haram, da wutar Allah ita ce tafi dacewa da wannan. A wani hadisi ingantacce, to duka waɗannan abubuwan ana ganin su a zahiri, ga mutum baya da wata wato manufa ko kuma wani abu da ya tsaya a kai da dukiyarsa, sai dai yin abin alfahari kawai, nuna isa ko nuna cewa an kai wato gine-gine ne, sayan ababen hawa ne, bukukuwa na ballagazatar da dukiya, ko ma mutum ya shiga wani abu, waɗansu abubuwa na fasikanci masu muni ƙari a kan wannan ɗin, mutum ya zama gawartaccen fasiki, fajiri, duka saboda rashin kyawun wannan dukiya da ya tattalinta ta hanyar riba ko rashawa ko ta hanyar ihtikari ko dai kowane irin nau'in zalunci. To Allah ta'ala ya tauye wannan. Wasu malamai da yawa na musulunci sukan faɗaɗa wato riba, ana maganar riba duk da cewa shari'a ta haddade ma'anar riba, cewa riba a mu'amala ta bashi ake samunta ko musaya. To amma dai suna cewa illolin da aka faɗa game da riba, to yana shafar dukiyoyi na haramun ko da ba riba ɗin bane ba, ababen da ke kama da riba ɗin duka suna shiga ciki, kuma zahiri ana gani. To Allah ta'ala yana tauye riba, wayurbis sadaqat, amma yana ninka, yana bunƙasa ladan sadaqoti, ayazidu hawaya namiha ko yada'ifu sawabaha, yana ƙara ladan, yana wato yana bunƙasa shi, yana riɓanya ladan, kamar da Allah ta'ala ya ce wa ma aitatu min riba liyarbu wa fi amwalin nas fa la yarbu inda nas inda Allah. Yawa, abinda kuke kokarin ku sarrafa na dukiyoyinku ku bayar ga mutane don ku samu ninkin ba ninki, to wannan ba zai ninku ba a wurin Allah. Wannan tauyayye ne ma da shaidar wannan aya da muka karanta. Mutane da suke mu'amala da zahiri kawai ba sa da hikima, su ce to ai dukiya tana ƙaruwa, ya za a ce tana raguwa, ƙaruwar ko da an ganta haka a zahiri, to tawayar tana nan bisa haƙiƙa kuma sai ta tabbata. Yace amma wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun, abinda kuka bayar da shi na ainihin zakka ko sadaka da kuke tsarkake kanku da ita domin neman yardar Allah, to waɗannan masu wannan aiki su ne waɗanda suke ruɓanya wa kansu lada. To haka nan anan ma Allah ta'ala ya ce Allah yana tauye riba, kuma yana bunƙasa sadaƙoƙi, yana ninka ladan. Mun karanta nasi a baya cewa dukiyar da aka ba da ita don gina addini, ruɓanya wata mafi ƙaranci 700 ne zuwa ainihin mafi ƙaranci kenan, amma mafi yawa ta wannan baya da iyaka. Wallahi ya da'ifu liman ya sha'u wallahu wasi'un alim. To ciyarwar da take ba ta gina addini ba, mafi ƙarancinta a ninka sau 10, amma ƙari kan wannan kuma shi ma sai inda Allah ta'ala ya tsaida faralarsa. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin, kuma Allah baya son dukkan wani mai yawan kafirci ko yawan butulci. Ai wallahu la yuhibbu kulla musirrin ala kufrin bi rabbi, Allah baya son dukkan wani wanda ya doge ya ane dore ya ci gaba da kafircewa ubangijinsa bi ta halilin riba, yana halatta riba. Babu shakka kamar da aka karanta a baya, wanda ya halatta riba ya ce ai riba kasuwanci ne, business ne wanda yake kamar sauran harkoki na tattalin arziki. In kana da jarinka za ka iya sakawa a bankunan riba, ko kuma ka dinga ba wa mutane kana ainihin karɓar ƙari a kan abin da ka ba su, ko irin ciniki da ake kira bayo al'ina, ka sayar wa mutum kadara bashi ka fanshe ta da kuɗi hannu a rage. Dabarar riba ɗin kawai da dan labule kadan na munafinci. To duka waɗannan abubuwan suna cikin abin da ke kaiwa mutane zuwa ga halatta abin. Dai mutum yayi yana sanar cewa shi makiri ne, yawa shi mazambaci ne, mai aikata haramun ne, ya san cewa fasiki ne shi, to yana nawa fasikin bai kafarta ba, tunda ya gaskata nassin bai ƙaryata nassin ba. Amma daga lokacin da mutum ya zo ya ce, to me bambanci tsakanin kasuwanci da yanayin harkar riba, interest ɗin banki ko makamantan haka? Ai duka harkoki ne na samun kuɗin shiga, ko mutane bisa yarjejeniyar su ake yi, babu wani wanda ake ingiza shi tilas cewa sai ya yi mu'amalar riba, saboda haka bisa yarjejeniya ne. Kamar da mutum zai kawo kayansa ko ciniki ka saya ka ci riba ko ya ci riba, misali, ba kamar haka shi ma wannan abu ba haka ba daidai ba ne. Ko da mutane sun yarjejeniya a tsakaninsu kan abin da bai halatta ba, ai bai halatta ko ba haka ba. In mutum ya ce ni ka ɗora min ko nawa ne ma, ni yanzu in samu biyan buƙatata, in warware damuwata, na rasa mai bani bashi kyauta, to saboda haka ne na yarda. Duk wannan ba zai wadatar ba. Yardar mutane ba za ta wadatar a inda Allah ta'ala bai yarda ba. Allah ta'ala in ya halatta mu'amala ne, to sai a ce mutane to su kuma su zo su ainihin yarjejeniya a tsakaninsu. Amma Allah ta'ala ya haramta, to dole su yi haƙuri. Inda ba dan haka ba sai a ce mazinata ma ai yarjejeniya suke a tsakaninsu, ainihin har su je su aikata, kowa yana neman ɗan uwansa, kamar yadda yake a gurin Turawa. Su a gurinsu zina ba laifi ba ne, a wurin Yahudu ko sai in faɗe da tilastawa aka yi. Su gani suke a damar da ‘yancin na mutum ne, a wannan ba haka ba ne. Sai Allah ta'ala ya halatta tukuna, kaga aure dake Allah ya halatta shi, sai aka ce to ayi magana tsakanin shi mai aure da matar da waliyan matar, ko ba haka ba? A cika sharuɗa, to sai aure ya zama halattacce, ingantacce. Amma ko shi auren inda aka haramta, misali irin auren mutuwa ko wani abu mai kama da haka, duk aurarrakin da suka haramta, ai ko mutane sun yi magana sun amince ma junansu, ai ba zai inganta ba. To haka nan mu'amala ta riba a cikin dukiya ko kuma sauran mu'amaloli. To don haka Allah baya son dukkanin kafiri wanda ke ainihin yawan kafirci, asimin mai yawan zunubi, fajirin bi aklihi, wanda yake kangararre ne shi ta hanyar cin dukiyar riba. Domin babu shakka, kamar da muka ambata a jiya, hadisi ingantacce, hadisin asabul mubiqat, laifuka bakwai da suke halakarwa wanda riba na ciki, na nuna girman kaba'irar riba da kuma girman laifin mai cin riba. Wannan ta'ala la yuhibbuhu, Allah ta'ala baya son mai wannan. Wa annahu yu'aqibuhu ala ma'asihi, kuma Allah zai masa hukuma akan ayyukansa na sabo in ya mutu bai tuba ba. Sai fa in Allah ta'ala ya so shi da gagarumar afuwa, wannan babu wanda zai iya hanawa in akwai asalin imani. Amma dai ba a dogaro da yiwuwar samun afuwar anin a doshi munanan ayyuka, ko ba haka ba? Duk mai hankali da hikima ba zai ce to ai akwai yiwuwar samun gafara ba, sannan bari ya je ta aikata barna, ya ta aikata fasadi, dan kaddara cewa tunda dai akwai musulunci akwai yiwuwar samun gafara, akwai yiwuwar a karbi addu'ar masu addu'a da zaitun masu ceto. Duka waɗannan abubuwa masu basira ba sa dogaro a kan wannan. Usmani ya kawo wata magana wanda nake ganin tana da muhimmanci, kana tsallake ta, zan karanta ta dan yi bayani a takaice a kai. Yace fa'ida, yace wata fa'ida, ma'rufan anna buyu'ar riba muqayyadatun ala uyunil ashiya'ir ribawiyya la ala qiyamiha. Yace wai sanannen abu ne cewa ce na kayyar riba, da abin da aka kira shi da sunan riba a wajen musaya kuma ba su saka, to an ƙayyade wannan akan haƙiƙoƙi na abubuwa. Uyun jam'i ne na ayin, wani abu haƙiƙaninsa a gundarance shi ne ayin. Yawwa, misali a ce abinci, kayan abinci, kayan abu mai tsaba ko 'ya'yan itace, misali ko kuma tsabar kuɗi ta zinari da azurfa misali wannan kaga kowanne su ainun ne ko ba haka ba kowanne hakika ne wata kadara ce la alaki matiha ba wai akan kimomin kadarorin ba fa awraqul bunuk saboda haka yake cewa check din banki takaddun check na banki awil umlatul musta'mala al-yawm ko kuma takaddun kuɗi da ake amfani da su a yau kiyamun wai su ba kuɗaɗe ba ne masu cin gashin kansu kuma ba haƙiƙanin kuɗi ba ne su ƙimomi ne lahafil bunuki to akwai an tsallake wani abu a nan rasidun minal amlak rasid da sad rasidun minal amlak lahafil bunuki to akwai rasidun minal amlak wai suna da wani abu a banki ɗin wanda ke madadinsu wani abu wanda aka tanada wanda shi ne da shi ake kimanta su kamar a ce akwai zinari yadda ake kimanta arzikin ƙasa da ita ba wai waɗannan nerorin da ake da su ba to kamar wannan wa in kana tustamal lil asman ko da dai su ɗin ana aiki da su domin su zama kuɗin kayayyaki abinda za a sayi kaya a biya a rike cewa fa kullu mabi'in samaniyu da abinda abin sayarwa to abu ne da ke buƙatar a biya wato dukkan abinda ake sayarwa to ya cancanci a biya kuɗi a kansa yawwa walaysa kullu samaniyin ribawiyyan amma ba dukkan abinda kuma ya cancanci a biya kuɗi a kansa ba yake zama riba ta shiga cikinsa to wannan magana da yayi ta yace fa ala haza a bisa wannan fa fawaidul bunuki ujur wato wai fa'idojin bankuna interest din banki ba riba bane ujur wa in sulad daki ne to wannan magana babu shakka kuskure ne a kamar yadda malamai da yawa bayanan su ke nunawa wallahu a'lam abinda yake nufi da wannan shine wato takaddun kuɗin takadda irin wannan namu da ma kowane irin kuɗi na takadda wanda ba zinari ko azurfa ba to wai shi ba dukiya ce ainihin ta haƙiƙa ta asali ba wani abu ne a madadin wancan dukiyar ta asali dukiya ta asali ita ce kaɗai zinari da azurfa waɗanda suka zamanto su ne dukiya ko kuɗi da ake kimanta abubuwa da su a saya a zamanin annabta a zamanin saukar risala wannan shi ne amma kuɗaɗen sulalla abinda ake kira alfulus ko misali awraqul umla takaddu irin na yanzu nan da muke amfani da su ko cheques da ake rubutawa da sauransu dai to duka waɗannan madadin wancan ɗin ne to saboda haka masu wannan fahimta suna ganin to duk wani kuɗi wanda yake na takarda ko irin wannan wanda ba asalin ma'adinin bane ba to ba kuɗi bane na haƙiƙa kima ne kawai madadin kuɗi ne saboda haka shi riba ba za ta shiga cikinsa ba har ma suke cewa zakka ma ba ta wajaba a cikinsa tani to wannan magana ce wanda take ba ta da inganci ko kaɗan kuma kuskure ne abin nan bisa haƙiƙa Ardawi rahimahullah a littafinsa Asiyatu Shar'iyya fi daw'i shari'a wa maqasidiha yayi bayani mai tsawo akan wannan kito asalin wannan waɗansu ne da suke ganin kansu kamar zahiriya na yanzu az-zahiriyatul judud wato sababbin ƴan zahiriya su tirke da irin waɗannan shawas ratsatsun maganganu waɗanda ba su da wani dalili da za a iya ainihin dogara da shi ainihin za su suka dogara da shi a shar'an sai dai kawai barwada abinda suka fahimta da ainihin gajeren tunani irin nasu ya ce waɗansu mutane a ƙasar Lebanon ana kiransu al-ahabash to su ne suke da irin wannan ra'ayi suke cewa kuɗin takarda babu zakka a cikinsa kuma babu maganar riba a ciki. Zaka iya jibga kudinka a banki sai ta bada bashi su ba ƴan kungila su yi komai, a yi ta tutudo maka kudade kana ta sharba abinka ba ka da wani haushi, saboda ba zinari ko azurfa bane ba. To haka yauwa zakka ba za ta waje ba ko miliyan nawa kake da ita na kudin takarda. To sai dai in ka tausayawa talakawa ka ga ka tallafa musu da ɗan wani abu da ra'ayin kanka, in kai baka yi haka ba ka more kayanka ba wanda zai tambaye ka, don babu zakka a ciki. To shi ne, to ya yi radi akan wannan ƙauli a cikin littafin sa fiqhuz zaka, don su tafai da dama, musamman fiqhuz zaka littafin da ya rubuta shekara sama da kusan 60 yanzu, ba zai gaza 60 ba yanzu. Ya yi bahasi sosai lokaci yana ganiyarsa, kuma Allah ya masa baiwa da fiqhu sosai, zai wuya ka samu littafin da aka yi bahasin zakka a cikinsa kamar sa, ya kai shafi kimanin 700 ko 800, babban littafi ne sosai, majalladai biyu ne. To ya yi wannan magana, to ya yi littafi ko musamman anan ma shi mai ta'aliki ya kawo shi, ya ce akwai wani littafi da ake kira Arbahul Mu'amalatil Masarifiyya fi Mizanil Fiqh al-Islami, da kuma Fatawa Kibarul Ulama al-Asari al-Sharif wal Majami' al-Fiqhiyya haula riba al-bunuki wal masarif, kuma sai wannan bayani. Sannan fawaidul bunuk huwa riba hiya riba al-muharram al-haram, wannan shine littafin Qardawi din. Sannan akwai littafin Qadaya fil Iktisadi wa Ta'amuli ma'al Bunuki Ribawiyya, to wayannan da wasu duka sun tabbatar da cewa kudaden takarda ko silalla wanda ba zinari ne ko azurfa ba su ma kudi ne, kuma dukkan abin da ya ta'allaka da kudin zinari da azurfa na hukuncin riba ko kuma ai wajibcin zakka duka ya shafe su, domin su ne suka zama madadi na ainihin kudin zinari da azurfa. Shin shari'a tana da manufa ne akan ainihin wato gundarin zinari da azurfa? Ana dai su zama an yi saye da sayarwa da su ne kawai makasudin kenan, ko ba haka ba? Duk malaman shari'a, malaman musulunci, babu wanda ya haramta a biya sadaki da ainihin kudin takarda ko sulalla, ko auren duk mutane da aka yi a baya da sulalla aka biya aka zo har aka shigo kudin takarda, tun yaushe rabon mutane, tun yaushe mutane suka rabu da zinari da azurfa, har sai dai mu ji labari. Kisa ko zakkar yanzu kullum ake ta cewa ana kimantawa da ainihin asalin zinari da azurfa din ne, amma dai ai kaga ba wanda ya ce su din kar a yi la'akari da su a matsayin dukiyar zakka, sai dai a ce don a gane haddin nisabin, amma ba wai don zakkar ta lazimta ba. Zakkar ta wajaba a kudin, sai dai darajar, kimanta darajar kawai. Saboda haka Qardawi littafin shari'iyya yake cewa al'umma ta yi ijma'i akan saye da sayarwa ya halatta da kudin takarda, ko ba haka ba? Zaka biya wanda ya maka kwadago aiki ka biya shi aiki, ko ba haka ba? Sannan da shi ake biyan sadaki, kai dukkan wani abu na dukiya wanda Allah ta'ala shar'anta ɗawainiyar da kake ma iyalanka farilla ne, komai da wannan kudi ake yi. To dan me, bisa wani dalili, bisa wace hujja za a ce tare da wannan duk abin da ake yi da zinare da azurfa a zamanin farko, to ana yin sa da ainihin kudin takarda, ko ba haka ba? Kuma duk al'umma ta yarda da wannan attaradi, dama shi ita mu'amala ta dukiya, duka abin da ake bukata a samu yarjejeniya. To kuma mutane suna yarjejeniya tsakanin su wajen su saya su sayar, ko ba haka ba? Wajen a musu aiki na kwadugo anin su biya, ko wanda ya aiki a biya shi albashin mutane da wannan ake biyan su kudin takarda, ba wanda zai ce cewa gwamnati ban yarda da a biya ni da yayin naira ba a nemo min zinari da azurfa, ko akwai wanda zai faɗi haka? Kowa yawa in yayi arziki aka biya shi da kudin takarda din, to shikenan an biya shi, ba wanda ke ta ba. Saboda haka ra'ayi na cewa kudin takarda ko abin da ya kama da shi ba asalin dukiya ce da zakka take ta'allaka da ita, ko riba take ta'allaka da ita ba, babu shakka zance ne wanda yake ba ingantacce ba. Na ga wata risala da manya-manyan malaman Azhar sama da mutum 70 duka suka sa hannu professorshi da doctorshi wanda su ta in aka ce maka wannan doctor ne ko professor ne to lalle babban malami ne kuma sai yayi karatu sosai eh to dukan su sun sa hannu ko har da tauqi'i signing din sa akan cewa fatuwar ce ta cewa ribar banki riba ce ta asali kuma haramtacciya haka faduwar take kowa ya sa hannu a ciki sama da mutum 70 naga wannan littafin nabi na abin nan to saboda haka wato abin da sa ake bayani irin wannan wani lokaci zaka samu wanda bai tantance abubuwan ba in ya karanta irin wannan shi kansa sai ya roduwa da shi ya zama shubha kuma in aka fada wa mutanen da suke da ra'ayi irin wannan sai ga abin yana saurin gamsar da su to alai halin kudin takarda dukiya ce da ake la'akari da ita a shar'ance kamar zinari da azurfa domin shari'a ba ta da wata manufa tata akan cewa sai mu'amalar zinari da azurfa kuma inda hakan ne shari'a mai hikima wacce take tanadar kowane abu kafin ya zo sai ta tabbatar ta yi ishara akan wannan yanayin da zai zo ko ba haka ba cewa idan ya zo din to yayin da kudin takarda ya mai madadin kudin misali zinari da azurfa na ma'adini to gashi to amma sai ya zama maganar dukiya kawai ake yi maganar dukiya saboda haka wato dukiya sawa'un zinari da azurfa ne ko kudin takarda ne dukiya ce da ake sarrafa ta don biyan bukatun rayuwa kuma akwai haƙoƙi na zakka da kuma hani na mu'amala ta riba wallahu a'lam sannan Allah ta'ala ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati lalle mutanen da suka yi imani kuma suka yi kyawawan ayyuka wa aqamus salata kuma suka tsaya da sallah suka kula da lokacinta da sharuɗanta da rukunanta da ladubanta suka yi ta da khushu'i da huduri kad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un ba wanda ke sallah yana sallah jikinsa anan yana faduwa da tashi ba amma hankalinsa yana can a kasuwa yana can a wasu harkoki daban da zaka tambaye shi ma me kai shi ma in ya tuna ba me yayi to lalle sai sau da yawa ya manta saboda hankalin wato baya nan kuma hankali shi ne gani saboda haka shi bai san ma abin da yake yi ba to ba irin wannan sallah ba sallah wanda take da khushu'i da huduri a cikinta wa qamus wa atu zakata kuma suke bada zakar dukiyarsu lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wurin ubangijinsu a duba anan imani aka ambata a rukunan musulunci su aka fara mafiya girma wato sallah da zakka a wurare da dama ta da cewa azumi da haji farillai ne yawa to amma dai waɗannan su ne ainihin kan gaba to waɗanda suka yi wannan yace sakamakonsu yana wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro akan su kuma wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba ta kenan duk wanda bai imani ba bai akata kyawawan ayyuka ba malamai suna cewa kyawawan ayyuka da ake nufi din shine kiyaye hadodin shari'a na aikata abin duk da ya wajaba da kuma barin abubuwan da suka haramta gurgurdan iko tare da kiyaye janibin haƙoƙin bayin Allah wani babban malami da iya shekarun baya da ya rasu a wata maƙala ta sa ya ja hankalin mutane da yawa cewa mutane ba sa ji a ransu ko kuma da yawa mutane suna tsammanin su mutanen kirki ne wannan da Allah ta'ala ya ce illal ladzina amanu wa amilus salihati ko kuma innal ladzina amanu wa amilus salihati kamar da ayoyin sukan zo aikata ayyuka na gari din ya takaita akan ayyuka na ibada kadai misali yayi sallah ta farilla da nafila yayi azumi na farilla da nafila yayi zakka ta farilla da nafila to amma ta janibin mu'amala da mutane bai kiyaye haƙoƙin su ba yana zalunta su yana cin zarafin su yana ta'addi ƙetare haddi akan su to yace to mai wannan ko kuma wanda ke aukawa waɗansu kaba'irori to lallai yana da tawaya ko ba zai zama wanda ya haƙaƙe al'amalus salihah ba a taƙaice dai matsayi na haƙƙaƙe al'amalus saliha ba zai tabbata ba sai bayan an kiyaye haƙoƙin Allah gurgudan iko sannan kuma an yi ƙoƙarin kiyayar wato haƙoƙin bayin Allah. An ba haka ba, me za ka ce game da mutum wanda zai yi sallah ya shiga masallaci ya yi sallah ta farilla da nafila ya yi zikiri ya yi addu'a ya gama, amma in ya koma cikin kasuwarsa ko ya koma wurin zamansa sai auka cikin mutuncin mutane da zagi da kwarmato da abubuwa iri-iri na giba da cin zarafi ko kuma cutar da mutane a mu'amala ta dukiya, aka ga wannan zai zamanto nagartar tasa ta samu gidi ba ƙarami ba, don ma haƙoƙin da ke ɗauka na bayin Allah ɗin a nan to za su iya ɓata ko janye ladadakin da ya samu ayyuka na alkhairi in aka je hisabin lahira in bai warware da su a duniya ba, ko ba haka ba ne kamar da hadisai suke faɗa da tu'adduna al-huquqa ila ahliha lalle za ku biya haƙoƙi ga masu su. To shi ne yake za hankali cewa in ana faɗa wa mutane ko ana jan hankalin mutane a kan kula da ayyuka na gari to kada a taƙaita a iyakar ayyuka na ibada yawa ka yi farilla ka yi nafila, a haɗa wa mutane da cewa dole sai sun gyara mu'amala sun kiyaye haƙoƙin bayin Allah sun kyautata, to ka kenan sun kyautata a haƙƙin Allah sun kyautata a haƙƙin bayi to sai nagartar ta zama ta cika haɗe da imani sai ga abin da ake nema ya samu na rahmar Allah da afuwarsa. Allah ta'ala ya samu gane. Wala khawfun alayhim, babu tsoro a kansu, wala hum yahzanun, kuma ba za su yi baƙin ciki ba. Ay la khawfa alayhim min makruhin atifil mustaqbal, babu tsoro a kansu daga wani mummunan abu da ba a so da zai zo nan gaba. Wato babu tsoro a gabansu, ba sa tsoron wani abu zai zo nan gaba. Wala hum yahzanuna ala amrin mahbubin kad fatahum fil madi, kuma ba su da wani baƙin ciki ko fargaba kan wani al'amari da suke so da ya kubce musu abin da ya wuce. Kamar da muka faɗa a baya, wanda zai mutu a hali na yardar Allah, Allah ka samu a ciki, to tun kafin a cire ransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku masu walwala fararen fuskoki suna ƙamshi suna ainihin murmushi za su zo su zube gabansa iyakar ganinsa, ana yi masa albishir da cewa yau kam za ka huta, kada ka ji tsoron komai kuma kada ka yi baƙin ciki kan wani abu da za ka bari a baya. To a lokacin wannan duk da raɗaɗin ciwon mutuwa to wannan farin cikin sai ya sa shi ya samu sauƙi, ya samu sassauci ya yi ɗoki zuwa ga saduwa da wannan makoma ta alkhairi da aka nuna masa. Amma malamai suke cewa a wannan halin da za a wa mutum ta yi a ce masa to ko a sake ka a sakan ma lafiyarka a dama da jikinka ka koma ka yi walwala ka ƙara wasu 'yan shekaru sai ci a wuce kawai, ya bayan mutum ya zo a tudun dafawa sannan a ce kuma ya koma baya ai wahala ce kawai, wanda duk lahirarsa ta masa kyau an hutawa zai daga wannan gida na duniya. To Allah ka samu irin yawa, kar ka yi baƙin ciki kuma ka abin da za ka bari, kamar yadda fajiri kuma in sun zo sun zube suna muzurai suna tsorata mutum a yanayi na ban tsoro za su zube iyakar ganin mutum, haka masa Allah su rasa mai ta su daka mutum tsawa ce yau za ka sani ka bijire wa Allah ka yi kaza da kaza daga yau za ka sani babu kashi mutuwa za ka yi kaza kaza sai ran sai tarwatsa cikin jiki gaba ɗaya. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika sai ya tatso ran cikin sassan jiki ga baki ɗaya kowace tsoka da jijiya gaba-gaba ko ina sai ya jikata, ya ce kamar dai kaluma reshen ƙaya a cikin wani kamar drum ko kwatarniya da suke cike da jiƙaƙƙen gashi, ka san wannan ƙayar za ta fisgo anin gashin da yawa, to ya ce to haka za su janyo ran ya jikata gaba ɗaya lahirin jiki saboda yadda ya razana ran ya tarwasa. To haka nan har abin ne shi kuma da kuma abubuwa su biyo baya, hadisi ne mai tsawo kuma ingantacce, Allah ka yi mana afuwa. To waɗannan bayin Allah masu imani da kyawawan ayyuka da kulawa da sallah da ba da zakka, to Allah ta'ala ya ce ladansu yana gun Ubangijinsu, mana sai shi Allah din ne kadai ya san ladan nasu yanda yake, kuma wanda ladan sai yake wurin Ubangiji sai kaga babu wani tsoran wato gara ko zago, ba wani abu zai taba shi. Yanzu ka bada ajiyar dukiyarka a banki, eh to ka dan samu natsuwa ne, amma akwai bankunan da ma aka ce suna rushewa ko sun rushe da mutum ko to kaga tunda abu ne dan adam ba wani ka za ka ce tabbas musamman ma irin wannan zamanin, amma abin da yake a gurin Allah to ba yadda za a yi ai tunanin samun wani akasi a cikin sa. Shi yasa yace ladan su yana gurin Ubangijin su, wanda ladan sa ke gurin Ubangijin sa ya samu larasi kuma ya samu tanadi kuma hankalin sa ya kwanta, sai yace babu wani bakin ciki ko tsoro akan su kuma ba za su yi bakin ciki ba. Ai hum mutma'innuna fi jami'i ahwalihim, suna cikin halin natsuwa a cikin dukkanin yanayin su, littiba'ihim amrallahi maulahu, saboda a duniya sun bi umarnin Allah Ubangijin su subhanahu wa ta'ala. Bayan Allah babban abu da ya kamata kullum mu yi ta kokari, mu yi kokari mu himmatu akan sa, mu roki Allah kuma ya taimake mu akan sa, shine samun istiqama, tsayawa tsayuwar gaske akan riko da addinin Allah subhanahu wa ta'ala, don shine zai lamunce dukkan waɗannan abubuwa, wanda duk Allah ya bashi dararren imani, wanda duk abin da zai yi nabin Allah to yana cikin nishadi, baya ganin tsadar wani abu da zai bayar, yawa ko wahala da ɗawainiya cikin abin da zai bayar don neman yardar Allah, baya ganin wahala ko wani kunci cikin duk abin da zai kai shiga yardar Allah. Wannan bawa ya samu rabauta a wurin Allah, kuma shi zai samu irin wannan bishara a lokacin gamawa da Allah. Allah ta'ala ya samu a cikin su, sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
وفيما يأتي خطاب للمؤمنين كما آيوين دكيت فيه ما كانت أكي فسكنت الدئتا لما سوء إيماني بتعليمهم كيف يتخلصون من عقود الربا يند ذات كبتا daga yarjejeniyoyi ko mu'amaloli na riba waɗanda suka ainihin kulla suka ainihin alaƙanta da su ƙablan nahi kafin hani. Faƙala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku masu imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wazaru ma baqiya minar riba, kuma ku bar abin da ya saura daga ainihin mu'amala ta riba, abin da yake a hannun waɗansu na dukiyoyinku a kan cewa in sun zo maiso muku za su ƙara muku wani abu, ko kuma abin da ke hannunku na dukiyoyin waɗansu waɗanda in za ku mayar za ku ƙara wani abu, duka ku kiyaye Allah, ku bar wannan ribar wace baku riga kun bayar ba ko kun karɓa ba, kada ku yi. Ita kulla ku ji tsoron Allah, wazaru ku bar ma baki abinda ya saura minar riba na riba, kada ku karɓa ku karɓi asalin kuwar kuɗinku in kuntum mu'minin, in ko mu'minan gaske ne. Ka duba wannan karfin wannan bayani, ku bar shi in ko mu'minai ne, mu'minan gaskiya. Ayas sadiqina fi imanikum, in kuma gaskata ne a imanin naku. Wa inna min sha'anil mu'mini imtisalu amrillahi ta'ala. Wa inna min sha'anil mu'mini imtisalu amrillahi ta'ala. Domin fa inna imtisalu amrillahi ta'ala min sha'anil mu'mini. Aka yi ko? Yawwa. Domin sha'anin mu'mini, bawan Allah na gari mu'mini, sha'aninsa shi ne biyayya, aiwatarwa, kwatanta umarnin Allah ta'ala. Aya utruku ma sharattum ala nasi tarkan kulliyan, ku bar abin da kuka sharɗanta wa mutane cewa shi za su ƙara muku in za su biya ku a mu'amala ta bashi, mu'amala ta riba. Kada ku karɓi wannan ƙari, ku ji tsoron Allah, ku bar shi baki ɗaya, kar a karɓi ko kaɗan. Kar a ce a'a, da an ce za a karɓi da yawa, amma da ai ba a yi aikin banza ba, a ɗan karɓi ko da kaɗan ne. A to shi da mai yawa da kaɗan ɗinsa duka ainihin haramun ne. Haramun ne bai halatta. Shi nisba ko da wato 1% ne, wato misali, to bai halatta, haramun ne. Abin nan akwai malamai, ko kuma in ce ba zan ce malamai ba, shigen irin waɗancan mutane masu gurguwar fahimta dangane da nasoshin shari'a, wani lokaci madammuna manufa da suka ce wai misali in riba abinda za a karɓa ɗin kaɗan ne to babu laifi. Wasu na cewa ai Allah cewa yayi ya yi lazina la takulur riba da'afan muda'afa, wai an ce kada ku ci karɓi riba ninkin ba ninki. To kaga wannan ya nuna in ba ninkin ba ninki ba ne, in ba ninninka ba, to wannan babu komai. To shi ne malamai suka ce wannan fassara ta son zuciya kawai suka yi. In ba haka ba, abinda ake nufi ɗin shi ne a wurin malamai da suka san fassarar shi ne kada mu karɓi ko da kaɗan ne, wanda da sannu a hankali kaɗan-kaɗan ɗin zai ba zuwa ga ninkin ba ninki, ko ba haka ba. Domin akwai nau'in riba wacce shi mai dukiya in ka ci bashinsa, to in baka biya shi ba lokaci da biyan ya zo, to duk ƙarin lokaci da za a yi, to ƙarin yawan riban ne, ko ba haka ba? Kuma akan haka Yahudawa suka ɗora sha'aninsu na riba da suke tafi da duniya a kai, ko ba haka ba? Yawwa. Gwargwadon ƙarin lokaci da za a baka, gwargwadon kuma wato ƙaruwar ribar. Saboda haka idan an ɗau zamani mai tsawo, sai ka ga abin ya ninninku da yawa. Ko shekarun bayan nan kuma yana faruwa har yanzu. Wasu mutane sun karɓi bashin bankuna lokacin naira 1000 ta kai miliyan guda yanzu, abinda take saye ko wajajen Ali ATS ɗin nan, ko kafin nan naira 1000 kuɗi ne ko abin nan. Su sun karɓi irin wannan sai bashi, sai suka ɗauka kamar ba komai. To shi kuma kuɗi yana ta tafiya a lissafin banki, yana ta tafiya. Bayan shekaru wasu da aka waiwaito su, to sai suka saida ƴan gidajensu ko gonakinsu domin su biya wannan kuɗi da ya ninninka. To kaga wannan shi ake nufi. Tunda ba su samu halin biya a kan kari ba, ko ba su maida hankali sun biya ba, to abin ya ninninku. To shi ne. Amma ba wai ana nufin idan a lokacin da za a yi yarjejeniyar riba, in dai ɗan kaɗan aka ce a ɗan yafa, to ba komai. A wannan komai ƙanƙanta dole a bar shi, baya halatta. Nasoshin da suka la'anci wanda, ko hadisin da ya la'anci masu cin riba, kawai cewa la'anallahu akila riba wa mukilahu, Allah ya la'anci wanda ya ci riba wa mukilahu da wanda ya bayar domin a ci. Kaga mai dukiya shi ne akil, mai karɓar bashin ya ƙara shi ne mokil, wa katibahu da mai rubutu, wa shahidi da masu shaida. Malamai suka ce wannan kaga idlaki ne, ba sa wani ƙaidi na cewa sai da yawa ko kaɗan ba. Saboda haka ku bar abin da ya saura na mu'amalar riba da ke hannunku ko tsakaninku da jama'a, in ku mu'minai ne ku bari kawai nan take. A bar shi gaba ɗaya, kuma a bari nan take. Kar a ce to zai mutum ya ce zai dinga yi daga nan zuwa ƙarshen shekara ko lokaci kaza, la Allah yana son ya hada jari kaza ne, to in jarinsa ya kai kaza shikenan zai daina. Ko wannan ba mumini bane, wannan ba mumini bane, kuma ba mai biyayya ga Allah bane. Duk wanda zai ce aikin sabo ba zai daina ba sai wani lokaci ya shato wa kansa wani ajali, to wannan ai ba da gaske bane, ba da gaske bane. Wato ma'ana in lokacin ma yayi din zai wuya ya daina, ko ba haka ba? Zai wuya ya daina, idan shaidan sai bijiro masa wasu abubuwan kuma ya ce to ai ka kara zuwa lokaci gaba kaza mana ai saboda ka kara biyan bukata kaza, wancan ma yaje da haka har ya kai ga tuntsarawa ya koma ga Allah, ga Allah madaukin sarki. Saboda haka yaudara ce ta shaidan, yaudara ce ta shaidan. Mutane da yawa sun rasa kyakkyawar makoma da irin wannan, hatta mutanen da duk inda ka samu wani musulmi, indai musulmi ne na asali ko da jahili ne ko da rarrauna ne, wallahi ya san cewa aikata shirka irin wannan abubuwa da ake yi na tsafe-tsafe da shirka domin a samu biyan bukatar duniya sun san ba kyau. Kuma har masu yi sau da yawa sukan ce musu to abin fa mummuna ne kuma ana sakin hanya. Yawwa, in ka yadda za ka cicibi kayan duka zunubin, yawwa ba ruwan sawashi mai yi, kai da za a maka aikin in za ka iya ɗauka to a ɗora maka a labta maka ka biya ka tafi, in ko ba za ka iya ba shi kenan a bari. Sai ce ba komai ai, saboda ai in bukatar ta biya zai dawo hanya, dama abin duniya ko hidimar duniya sai an saki hanya sannan a samu biyan bukata, to amma tun da hanya tana nan a za a iya dawowa. To wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi na makircin shaidan, cewa je kaka biya bukatar ka ta kaza, hanya tana nan za ka iya dawowa, ba abin da zai hana, ai kai ne ka zaɓi ka sake ta, to kana da daman ka zo ka dawo. To wallahi mutum ya yarda da wannan shawara ya saki hanyar, to ba lallai bane ya dawo. Ko da misali mutum a mu'amala ta dukiya, mutum yana tsare amana sai ta raya masa cewa ai yau kam ka saki hanya ɗin, ka yi ha'inci ka biya buƙatarka, baka taɓa yi ba, kuma in ka yi wannan ɗin ba za ka ƙara yi ba, shikenan sai masa wannan alƙawarin. To idan ya saki jiki ya karɓi wannan shawara ya aikata ya sauka daga hanyar, to sai iyakar ƙoƙarinsa yadda ya nasara sauko shi da kan hanya, to sai ya ninka ƙoƙari ma wajen ya hana shi dawowa. Yana can sai ya nuna masa wata buƙata cewa to ka ƙara domin buƙata kaza ta biya, da haka har sai ya nausa cikin jeji da nisa matuƙa. Allah ka raba mu da sharrin shaidan. Allah ya ce fa in lam tafalu, to in ba ku yi haka ba, ma umirtum bihi min tarki ma baqiya min riba kulli, na watsi da dukkan abinda ya saura na riba baki ɗayansa, in ba ku yi hakan ba kuka ci gaba da mu'amalar ta riba kuna ganin darura ce ta rayuwa, fazanu bi harbin min Allahi wa rasuli, to ku kwana da sani, ku sani, ku sani, ai i'malu wasta'iddu wastaiqinu. Amma ya kamata ne a ce i'lamu, yawwa, domin izan, yawwa, wato sani shine izan, yawwa, fazanu ku sani ne, yawwa, fazanu wa azanu min Allahi wa rasuli ai i'lamun kenan, al'azan yani al'ilam. To amma ila halin da aka ce wato ku yi tanadi kuma ku samu yaqini, ku samu yaqini cewa bi harbi min Allahi wa rasuli akwai yaƙin Allah da manzansa a kan. Malamai suna cewa yana daga cikin abin da ke nuna munin riba a wurin Allah madaukin sarki da ya yi wannan gargaɗi, wannan narko da sauran zunubai, Allah ta'ala bai ambata irin wannan gargaɗi anin a kansa ba, cewa wanda ya yi shi Allah zai yaƙe shi da manzansa. Yawwa, fi tadidin shadidu liman lam yamtasil amrillah, cikin wannan akwai barazana mai tsanani ga wanda bai aiwatar da umarnin Allah na barin ribaɗin baki ɗaya ba. Izla ibala lahu bi harbi min Allah wa rasuli, domin ba zai iya tinkarar yaƙin Allah da manzansa ba. An rawaito daga Ibnu Abbas ko ina jin Ibnu Mas'udin ne radiyallahu anhu, yana cewa za a gaya wa maciyin riba da ya mutu bai tuba ba ranar alkiyama, in ya taso ya ce to je ka ɗauko makamanka domin yaki dama an ce maka akwai yaki yau. Kaga wannan za a faɗa masa hakan ne kawai dan ya samu tashin hankali. Ai ya zubar da makamansa tun yaushe. A mutum zai je lahira kuma yana jin kafirai ma duk sun tuba, duk fir'aunoni da sauransu kowa ya saki anin wa alqaw ila Allah yawma idhin yasalama wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Ko ba haka ba? A ran nan kowa ya miƙa wuya ga Allah, ba wanda ke tirjewa. Saboda haka san abin duniya da ya sa mutane suka yi riba, suka yi zalunci, suka ji abin da suka yi, wannan ai ya wuce. An gaya masa je ka ɗauko makamai, to an ƙara jefa cikin tashin hankali kenan. Ashe ba aminta da wancan abin da aka faɗa ba. Kisan da aka faɗa, wani ma sai ce kai masu wa'azin nan suke zafafa wani abu. Saka wani shaitani ya ce, sai wani abin ma su masu wa'azin ne suke zafafawa, zafin abin bai kai haka ba. To, shi mai wa'azi in ya zafafa abin da bai kai haka ba, ashe ma ya sa kansa cikin zafi ko? Bai halatta kai wa Allah ko manzansa ƙarya. To, amma shaƙiyanci ne mutum ya aikata masha a sa, sannan a gaya masa zancen Allah, sannan ya ce wai ai an tsananta. Kawai dai rashin imanin ne. Saboda haka Allah ta'ala ya ce wa in tubtum, amma in kun tuba kun dawo zuwa ga gaskiya kun bar ribar, falakum ru'usu amwalikum, to kuna da cancantar ku karɓi asalin uwar kuɗinku. Asalin uwar kuɗinku sai ku karɓa, sai a mayar muku. La taslimuna, ba za ku zalunci mutane ba ku ce su ƙara muku wani abu. Wannan ya tabbatar da cewa ka ba mutum bashi ya ƙara maka wani abu, wannan zalunci ne. Shi ne dai riba ɗin, zalunci ne. Wala tuzlamuna, kuma ba za a zalunce ku ba, a rage muku, a ce to kada a biya ku ma tunda dai kun yi rashin kirki, kun irin wannan, ko kuma a rage wani abu. A mai so muku asalin kuɗinku daidai wa daida, amma kada a ƙara muku komai. In kun yi haka to kun kuɓuta. Wani kana zo usratin, idan kuma wanda yake ake bin sabashi ɗin ya faru cewa shi zo usratin, shi mara shi ne talaka ne, ba zai iya biya ba, ya samu ƙamfa, ya samu wato ƙuncin abin hannu, ba zai iya biya ba, to fa naziratun, Allah ta'ala ya ce sai a masa jinkiri. Ai alaikum ta'khiruhu, wajibi ne ku jinkirtar masa ila maisara, a zuwa lokacin da zai samu ikon biya. Kaga bisa tsarin ribar ta jahiliya, kuma ribar Yahudawa har izuwa yau, shine in ka kasa biya to shikenan sai abin ya ta ƙaruwa a kanka, ya ta ƙaruwa a kanka har ya mamaye ka, ya zillanta ka, har ya maida ka tamkar bawa. Waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya so ya ƴanta bayinsa daga irin wannan ƙangi da ainihin mabugunta da ƴan jari hujja suke yi a ainihin a sauƙaƙawa mutane. In mutum yana da iko ya biya, amma kada ya ƙara komi, ya biya asalin kuɗin nan take. Wanda kuma ba shi da ikon biya, to kada a ce za a ɗaure shi. Wannan kuma ko da ba shi ne ba na riba ba, ba shi ne haka na girma da arziki aka bayar da shi, sai ya zama mutum bai samu ikon biya ba. Shi wajibi ne wanda ake binsa ya yi ƙoƙarin biya. In ya samu wadatar biya bai biya ba, to wannan ya zama laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa madlul ghani zulmun, wato ƙin biya game da bashi wanda ya samu wadatar da zai iya biya, ya samu ikon biya amma ya ƙi biya, ya ci gaba da harkokinsa, wannan zalunci ne. A wani lafazi wani rawata rawani ya ce layyul wajidi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu, nawar biyan bashi ga wanda ya samu ikon biya zalunci ne da zai halatta ainihin wato a ci mutuncinsa, yawa hanin a masa ladabtarwa ma akan haka. To amma idan mutum bai samu iko ba, ya ba da uzuri, to kada a kuntata masa. In bai da iko sai a jinkirtar masa. Jinkirtarwar ma in an yi don Allah, to ana da lada a kanta, kamar yadda ake da lada idan an ba da bashin asali, an bayar ba tare da wani sharaɗi na riba ba. In kuma sharaɗin an yi na riba sannan aka tuba, to shikenan babu ainihin zanibin tunda an tuba, to sai a biya kwatankwacin abin da aka bayar. Wanda ya karɓa sai ya biya kwatankwacin abin da ya karɓa. In kuma ba shi da ikon biya, sai a ce to a masa jinkiri zuwa lokacin da Allah zai hore masa ya biya. Shi kuma da zarar Allah ya ba shi damar biya, to ya biya. وأن تصدقوا خير لكم كما كيصدق أما أي تصدقوا على المؤسر بالإبرام شي مرة شيء إن أما صدقة آياتي مسا أتي شي كينما الله يمنى فضلا وصالي الله يودا تام بامن باكا وننباشن بزام إلي صافي النوع الله يبامن با daga falalarsa saboda haka mun yafe maka kaga mai godiya ga Allah kenan wanda yi haka ba wajibi bane amma abu ne alkhairi ne ce khairul lakum shehi muku alkhairi ko yi haka din in kuntum ta'lamuna in kun sani wato in kun kasance kun sani to ku yi haka din ma'ana kana bin mutum bashi la Allah kai wani bashin ma sai kamanta amma shi yana damuwa da abun bai samu ya biya ba Allah ya sa ka fi karfin abun sai ka ce masa ka yafe masa ko kuma in baka iya haka din ba ma kace kwantar da hankalinsa kare sa ji wani abu duk ran da Allah ya hore masa ya biya wannan akwai lada a ciki fatil hadisi ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man anzara mu'siran aw wada'a anhu wanda ya jinkirtar da wato marashi mutum ne da bashi da dukiya ba zai iya biyan bashi ba to sai masa jinkiri yace masa anin na wato sauƙaƙa maka duk sanda Allah ya hore maka ka biya kar ka takura kanka kar ka samu damuwa to kaga an kwanta masa da hankali amma kullu a masa aike a masa sako na text message irin yanzu haka ina tuni ba ai kaza ka to kai kullu hankalin mutum yana ta tashi sai kai wannan mutum yanda ya matsafa kar fa ya kai ni ga anin tsarewa kar ya kaza da kaza da kaza kamar yace masa hankalinka ya kwanta zuwa duk sanda Allah ya hore maka sai ka biya ko kuma ya ce masa awwada anhu ko kuma ya yafe masa ma ga baki daya ko kuma ya dan kawo wani abu ya dan kalato ya kawo ya ce to ga dan wannan dai ya ce to shi kenan an yafe maka sauran ba ma a ce da shi wannan din ma je kaka yace faninka ba komai an yafe maka kaga ka zama dan uwa sosai na jiki wanda ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace azallahu Allahu wa malazilla illa zillu Allah zai masa inuwa ranar da babu inuwa sai ya tasa hadisi ne ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito shi ko hadisi da dama da ke nuna cewa wanda ke yafe wa mutane ko yake musu rangwame a mu'amala ta dukiya to Allah ta'ala zai yi umarni a yafe masa zunubansa ranar tashin kiyama Imam Muslim ya rawaito hadisi aya kamar haka sannan Allah ta'ala yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wata ranar da za a maida ku cikin ta zuwa ga Allah madaukin sarki kowa ya san cewa duk wani bawa na Allah a duniya ko ma a wani irin matsayi yake da wani mataki yake a rayuwa to ya sani cewa akwai ranar komawa ga Allah subhanahu wataala akwai ranar mutuwa akwai kuma ranar da dukkanin matattu za a tashe su a tattaro su a gurfanar da su gaban Allah subhanahu wataala domin hisabi wanda suka yi abin kirki a ran nan ne daraja su za ta bayyana a ran nan za su huta a ran nan za su samu daukakar da ba ta da iyaka wanda suka yi abin da suka ga dama a duniya a huldodi na dukiya suka yi abin da suka ga dama a sauran fannonin rayuwa to za su ga cewa ashe yau babu irin wannan dama komai ya riga ya wuce yanzu sai su karbi sakamako na munanan ayyuka da suka yi da sakaci da suka yi a duniya yace summa tuwa ranar alkiyama kenan summa tuwa fa kullu nafsin ma kasabat sannan za a cika wa kowane mai rai abinda ya aikata min khairin wa sharrin na alkhairi da sharri anan duniya rayuwar da muke ciki abubuwan da muke aikatawa duka kyawawa da munana rubutawa ake yi kurin Allah ku suna tare da mu ba wanda zai ce maka ka kyauta ta koma ka munana gyara tafiyar ka fa gyara zama fa lokaci ya kusa fa ba ruwan kowa da kai kawai an gaya maka a shari'a ko ba haka ba nassi na shari'a an faɗa ma komai in kai aiki da wannan kana da hikima utility mata manya sha'uku kana da hikima da basira sai ka kula mai da hankali kai aiki kai taka tsantsan to duk sanda ta kasance maka shikenan abu yayi kyau in mutum yayi sakaci kuma to ba ruwan kowa da shi Allah dai ya riga ya dasa masu rubutu masu ainihin aiki da ba sa kakkautawa yanayin duk da aka samu mutum haka zai tafi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yub'asu kullu abdin ala ma mata alai kowane bawa za a tashe shi a bisa abin da ya mutu akai Allah kamata da akan alkhairi yace sun mutu wa fakulla nafsi ma'amila za cika wa kowane rai abin da aikata wa hum la yuzlamun lali ba za a tauye musu lada ba ko kuma a dora musu zunubin da basu aikata ba duk wani ladan da ka gani mutun ya samu ranar lahira to shine ya aikata ko ya sababta ba za a yi ba za a kwatsa ladan wani ga wani ba wani ba zai ce ai ni kawai zan dai hakura in nayi sa'a irin a duniya ma sai ga an yi tsintuwa ko kuma an samu wani abu haka na mamaki a ranar lahira sai dai abin da kai kuka sababta kuma ba baka tsoron in kai alkhairi a daibo zanibin wani bisa kuskure a kwatsa maka ba zai yiwu ba abin da kai aikata shine abin da zaka tarar to Allah ta'ala ya kiramu cikin wannan aya cewa mu ji tsoron wannan ranar da zamu gama da Allah a cikin ta a ruwaito daga wasu magabata ma cewa wannan ayar ita ce karshen abin da ya sauka a alqur'anin baki daya jan hankalin bayi cewa su kiyaye dokokin Allah su kiyaye addinin Allah su kyautata ayyuka su guji munana domin akwai ranar da za su koma zuwa ga Allah kowa a bashi sakamakon abin da ya aikata ba tare da tauyewa ba ina roƙon Allah ta'ala ya saka zukatanmu da hasken shari'ar Qur'ani da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu iko na mayyaze abubuwa masu kyau da tsayawa a kansu da kuma gudun munana ayyuka da ne tasirin su a wannan ranar da babu abin da zai amfani mutum sai kyakkyawan aiki ainihin a wurin Allah ta da imani Allah ya mana afuwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أجرنا من الكفر والفقر وعذاب القبر لا إله إلا أنت وأجرنا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بدن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله